This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25.31 da kuma mita 41 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da LOL Niya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanun labarai.
Kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta dau alhakin kai wani mummunan hari a wani hotel a birnin Mogadishu a yau din nan Lahadi wanda ya sanadin mace-mace. Ana ci gaba da kada ƙuri'a a zabukan ƴan majalisar dokoki a Turkiya. Sannan yau din nan Lahadi Rasha na makokin mutuwar matafiya 117 da ma'aikatan jirgin sama 7 a hadarin jirgin sama jiya Asabar.
To Allah ya kyauta. A bayan labaran muna tafi da rahotanni guda biyu daga jamhuriyar Niger, guda kan gangamin da ƴan adawa suka yi a birnin Yamai, guda kuma kan zargin cewa jam'iyyar PNDS mai mulki ta ba da wasu kayan da ake ganin tamkar cin hanci ne ga masu unguwanni ko barumai a Damagaram. A Najeriya an ce an gano wasu ƴan damfara da suke ƙarya cewa su ƴan gudun hijira ne a jihar Taraba. Grace tana tafi da shirinta na bishara. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta dau alhakin kai wani mummunan hari a wani hotel a birnin Mogadishu a yau din nan Lahadi wanda yayi sanadin mutuwar mutane akalla 11 ciki har da mai hotel din da wani komandan soji da wasu ƴan majalisar dokoki biyu da wani dan jarida. Ministan tsaron Somalia Abdulrazzaq Umar Muhammad ya gaya ma muryar Amurka cewa wasu maharan kungiyar Al-Shabab 6 tafa da motoci biyu shaƙe da bamabamai ne suka kai hari a hotel ɗin Sahafi a babban birnin ƙasar Somalia. Ya ce jami'an tsaro sun kashe dukkanin maharan. Hukumomi sun ce maharan sun tayar da bamabaman cikin motocin da safiyar yau a mashigar hotel ɗin. Sannan sai wasu ƴan bindiga suka afka cikin hotel ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan ƴan kasuwa ke fai shiga. Shaidu sun yi ta jin musayar wuta mai tsanani a cikin otal ɗin. Babban jami'in ɗan sanda Ismail Nur ya gaya ma kafar yaɗa labarai ta Reuters cewa ƴan sanda sun ceto wasu jami'an gwamnati da dama ta wajen amfani da tsani ta bayan otal ɗin. Ya ce ƴan sanda sun samu kiraye-kiraye daga wasu ma'aikatan otal ɗin da ke ɓoye tare da waɗanda suka ji raunuka. Daga bisani dai dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da sojojin Somalia sun shawo kan al'amura a hotel ɗin. Ana ci gaba da kada ƙuri'a a zabukan ƴan majalisar dokoki a Turkiya wanda zai nuna ko jam'iyya mai mulki za ta ci gaba da zama mai rinjaye kamar yadda ta yi shekara da shekaru tana yi. An buɗe babban koko dubban wuraren kada ƙuri'a da safi a gabashin Turkiya da ƙarfe 7 na safe agogon wurin, yayin da kuma aka buɗe tasoshin zaɓuka a sa'a guda bayan nan a yammacin Turkiyya. Zaɓen na yau Lahadi shi ne na biyu cikin watanni 5 da suka gabata wanda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya shirya, bayan da jam'iyyarsu ta Adalci da Cigaba AKP a taƙaice ta rasa rinjayenta ba zato ba tsammani a babban zaɓen majalisar ƙasar a karon farko cikin shekaru 13. Bayan wannan cikas ɗin, Prime Minister Ahmed Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin haɗaka da wata daga cikin jam'iyyar da ke da wakilci a majalisar dokokin. Wannan zaben na gudana ne a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tangal-tangal. Ake kuma samun sabon tashin hankali tsakanin gwamnati da jam'iyyar kuɗawa ta PKK, haramtacciyar jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman cin gashin kai daga Turkiyya, da kuma jerin hare-haren ta'addanci ciki har da wasu tagwayen hare-haren a wani gangamin zaman lafiya na PKK a farkon wannan watan wanda ya sanadin mutuwar mutane 130. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yau Lahadi, Rasha na makokin mutuwar matafiya 117 da ma'aikatan jirgi 7 a hadarin jirgin sama jiya Asabar a yankin Sinai na kasar Masar. Kusan dukkanin matafiyan Rashawa ne, ƴan yawon bude ido da ke komawa St. Petersburg daga birnin shakatawar nan na Sharm el-Sheikh da ke Masar. Akwai kuma ƴan kasar Ukraine su uku a cikin mamatan. Ya zuwa yanzu masu ayyukan ceto sun zakulo gawarwaki akalla 129 da akwatunan nade sautuka biyu na black box da ke nadar dukkanin al'amura masu nasaba da tafiyar jirgin ciki har da sadarwar tsakanin matuka jirgin. Gwararru na sa ran waɗannan na'urorin nade bayanan za su taimaka wajen sanin abin da ya haddasa faduwar jirgin. Kungiyar ISIS shiyar Masar ta yi ikirarin kakkabo jirgin. To amma kwararru a fannin sifirin jirgin sama da na soji sun ce hakan ba shi yiwuwa. Suka ce jirgin na tafiya ne da nisan mita 9,100 a sararin Subhana kafin ya rikito. Kuma ISIS ba ta da makami mai linzami bai iya kaiwa can ya kakkabo. Tuni wasu manyan kamfanonin jiragen sama na Turai wato Air France da Lufthansa suka dakatar da gittawa ta wannan wurin saboda kare lafiya. Shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da China da Japan sun amince su ci gaba da tarurrukan su na shekara-shekara, suna masu ajiye bambance-bambancen su da takaddamomin su na shekara da shekaru gefe guda. Shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta yi masauki ma Prime Minister Japan Shinzo Abe da Prime Minister China Li Qiang a birnin Seoul a yau dinnan Lahadi a zangon farko na taron kasashe uku mafiya karfin tattalin arziki a Asiya. Tun bayan shekara ta 2012 a baya tarin ya cije ne bayan da Mr. Abe ya ki amincewa cewa kasarsa ta kuntatar a mamayar yankin Koriya da ta yi a tsakiyar karni na 20, musamman lalatar da sojojin Japan suka yi ta yi da matan Koriya da kuma takaddama mai tsanani tsakanin Japan da China kan wasu rukunin tsibirai da ke tekun gabashin China. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana yau Lahadi da shugaban Uzbekistan Islam Karimov a daddaden birnin nan na Samarkand a rana ta biyu a ziyarar da babban jami'in diplomasiyar Amurka ke yi a yankin tsakiyar Asiya. Shugaban na Uzbekistan mai kama kariya dan shekaru 77 ya mulki kasar tun daga shekara ta 1990. Mutanen biyu sun gana ne a bayan fagen taron kasashe biyar na yankin tsakiyar Asiya, wato Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da kuma Uzbekistan. Kerry ya je Bishkek, babban birnin Kyrgyzstan, jiya Asabar, wanda shine zangon farko na ziyarar kasashe biyar da yake yi. Jami'an gwamnatin Amurka na bayyana wannan ziyarar da cewa wata hanya ce ta tabbatar ma kasashen yankin Asiya cewa har yanzu dangantakarsu da Amurka na da ƙarfi, a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Rasha da ke makwabtaka da su ke dusashewa. To amma banda haka, Kerry na fuskantar matsin lamba cewa yi magana kan ɓangarorin da waɗannan ƙasashen kuma suka gaza.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga VOA Hausa. Tomadalla gamayyar jam'iyyun hamayya jamhuriyar Niger ta gudanar da wani gangami a Yamai babban birnin kasar domin janyo hankali ga ikirarin ta na cewar ana shirin tafka magudi a zabe mai zuwa. Ga Suleiman Mun Barma daga can Yamai.
Zargin gwamnatin jamhuriya ta 7 da kokarin shirye magudi a zababukan badi hade da nuna kinyar rada sahihancin kotun tsarin mulkin kasa sune manyan batutuwan da suka kai kawancan yan hamayya fitowa titunan Yamai domin jan hankalin maikantan kasar Niger su canza tunani, kamar yadda madam Bayer Maryama Gamace yake fada a gaban dubban magoya bayan FPR da suka yi jerin gwano daga dandalin Place du Mo zuwa dandalin Place de la Concertation.
To jama'a, ja da baya ba tsoro bane. Wancan mako sun ce ba a jerin gwano, ba a miti. Mun ce mun jiya. To yau jama'a, mun fito onmu da kwalkwata mu masu san masu kamnan kasar Niger don mu gwaji da ban mu yarda ba da mirdiya, ba mu yarda ba da milkin kama karya, ba mu yarda ba da sata. An ka lokacin muna 31 October 2015 fishe yana hitowa. Jama'a yau ina fishe. Muddin ba a yi binciken fishe kinga da bamu yarda da shi ba. To babu zakai tsarkakakke. To daga yau jama'a ta kare. Mirdiya ta kare.
To sai dai a nasu bangare shugabannin jam'iyyar Pandas Tarayya mai mulki a tabakin Alhaji Usman Muhammadu su musanta wannan zargi.
Adawa dai sun rasa likafa ta hawan doki. Saboda haka kaga yadda aka yi marshi ke yadda aka yi taron gangami da zanga-zanga kaga yadda aka yi ta ka tuna mu ba 'yan kama kariya ba ne ba mu zauna ba cikin wani mulki duka na kama kariya a ƙasar Niger su wa 'yan kama kariya su suka gadin kama kariya tunda su suka iko cikin tare da ikon kama kariya ta gwada musu iko MNSD party ita kowa santa ita ta zama MNSD nasara saboda haka sai na Umaru mu ba zai goya babu wani mutum da zai koya mana lesson a cikin demokradiya. Muna aiki da dokokin demokradiya shi a dalilin ya zan ba mu taka dokoki wanda zan na ƙasa ne. Mun yi tsammanin da kusa kururuwa kullum suna ce ana su fitowa an yi karai to an ba su izini yau su yi taron gangami kuma su yi zanga-zanga.
Wannan shi ne karin farko da 'yan adawa ke fitowa kan tituna tun bayan zanga-zangar da suka gudanar a farkon wannan shekara ta 2015 inda aka yi ba ta kashi a wancan lokaci tsakaninsu da jami'an tsaro. Saboda dalilan da hukumomin Yamai suka kira na rashin bayar da izini. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madala Reda Sule. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda can da magaram aka yi zargin cewar jam'iyyar PNDS mai mulkin ƙasa ta tattara wasu masu unguwanni wato barumai kamar yadda ake kiransu a can ta ba su toshiyar baki. Tamar Abari tana tafi da cikakken bayani.
Mamman Sale shine jagoran gungun 'yan adawa a nan da magaram.
Wani barma an ba shi jika biyu da turmi a tamfa biyu. To kenan shi yasa lokacin muka ce ya kamata kenan kuma a lokacin mu bayyana wa jama'a ta san da take-taken da mutane suke yi.
Gore suka tattara barmai me suka tauna da su?
To lalle da suka tattara su abinda suka fara tambayar su kin san mataki ne suka fara. Mataki na farko su tattara su su ce suna so su kama musu a huskar zabe an yazo. To shi yasa mun kuma da muka ji haka muka ce to kalban bari hal abin yayi nisa saboda mun san ba mataki na biyu me za mu gaya musu tunda suna iya cewa a kama musu ta hanyar propaganda ko a kama musu ta hanyar an kati na zabe ya zo a riƙe wanda ba su zo suka amshi nasu su kuma su ba su su je su ba waɗansu wanda za su jawo musu ƙuri'a a yi sata. Shi ne muke tsammani. To amma shi yasa tun daga yanzu muka yi wannan sanarwa saboda san mun sani kuma su kuma su daina.
Shin 'yan adawar ba sa ganin za a ce shure-shure ne suke wani salo ne na kin zuwa zabe?
A'a, zaben Allah ya za mu ta yi zabe kuma insha Allah za su sha kai. Amma saboda sani nan fa da magaram gidan adawa ne. Kenan abinda suke yi kamar binne ne suke a idan hakara. Kansu an kai binne a idan hakara zuwa za ta yi da kwalkwale shi ne suka yi muku muka zo muka tone.
Sai dai a cewar Baruma Abdulsalam Jibrulu magatakarda na kungiyar barumai a nan da magaran wannan al'amari san bai musu daɗi ba.
Sun taro da barumai 28 na karkara da na birni.
To lokacin da aka yi a matsayinku na kungiyar barumai ba a neme ku ba?
Dama ba za su nemi kungiyar barumai ba saboda mu ba za mu ba da dama ba. Shi ne ma abin godiya a gare mu da ya zamanto daga cikin duka wannan mutum 28 babu ɗaya na cikin biro na ƙungiyar barmai. Kenan wasu ne aka jinja wanda ba su san abin ba suka je suka yi wannan zama da su kuma akwai wanda mun samu labari ba su ma san dalilin zaman ba sai da suka je suka ji. To diya su ma sun yi nadama daga ciki ba su kan wannan ne muka fito muka yi sanarwa muka yi Allah wadai da wannan al'amari kuma muna nan. za mu haɗu da barumai mu ɗauki mataki biskan wannan abu saboda kai ka alfaruwa.
Shi ma Sani Sabu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa yi ba su da masaniyar jam'iyyar PNDS tarayya ta gana da wani baruma.
Babu wani baruma da aka kira aka ce tarayya in ta zo da lokacin zaɓe ta dora mata zance ne wannan. Kuma a ɗauka ma a hakanan ɗin ne. Ai ba a kan ba faru. Waɗansu baruman su ake ɗaukan karti wurin ta zaɓe a wurinsu mutum ɗaya sai ya zaɓe shidda ya zaɓe bakwai ya zaɓe takwas. Kuma a nan ɗin ake magudin wannan. To sai suke tsammanin wai a yau kamar ajita-jitan su tarayya shine za ta yi.
To amma an ce ai an ba su kuɗi har da tufa.
Yanni mun bane da hujja wannan. In wanda aka ba kuɗin sai ya ce gashi an ba shi. Ko kuma shi wanda ya ce an ba da kuɗin yanzu ya faɗi ya ce wani an ba shi ni na gani. Kuma na kwatanta miki da cewar in ya kasance haka na ɗin nema mu ba a kan ba faru.
Shi kuwa shugaban makarantar mai zaman kanta da aka ce an yi haduwar dabarar mai a ciki yayin da ne kiran shi a waya ya sheda mun shi fa ya kare da wannan magana ba kuma zai ce komai ba. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Zuwa gaida Tamar, yanzu kuma bari mu karkata zuwa jihar Taraba inda aka ce an gano wasu 'yan damfara da suke fakewa zaman 'yan gudun hijira ko masu taimaka musu. Ibrahim Abdulaziz shi ya yi kumana da wannan rahoto.
Lamarin da ya faru ne yayin da wasu mata da ke ikirarin cewa su 'yan gudun hijira ne daga garin Mobi suka zo Jalingo fadar jihar Taraba ba suna neman taimako, ile kuwa sun samu taimakon kuɗi da ma kayayyakin masarufi. To amma kuma daga baya sai lamari ya canja. Bari ma dai ku ji kaɗan daga abin da irin waɗannan mata ke cewa.
Samu yaran ba akwai wani guri kuma daya da muka je da ita ba samu ta wurin nan.
To sai dai kuma daga baya waɗannan mata sun ma fito da wasu takardu suna neman taimako inda ma suka tare a tashar mota. Bari ma ku ji daga bakin su.
Shine muka dawo kawai muka zo muka zauna ta shagon wata mata ita take taimaka mana ta tsara duk wanda ta tare sai mu kwanta a cikin shagon ta in gari ya waye sai ta tada mu a bacci sai ta ce mana za ta sai da kwanta sai mu ta kawo mu bara. To da haka ne shine su muka bari wala da wannan din muka zo nan. Kamu ai wala. Ina makati ne haka. Nan ne ta kira matan Darius. Ta kira. Sai gura gu suka je sai ni mara ce gundi. Bara ce sai na ga ana fada sai ta dauki dubu ɗari ta bayar. Ana fada ana faduwa a gurin din gura gunnan suna ta yin mugunta na fadi a wurin.
To sai dai kuma wani abin takeici ya faru yayin da yan kungiyar direbobi ta NURTW suka ma nemi su taimaka waɗannan mata domin a maida su yola. Wanda nan take ko labari sai ya canja ga mata bakin sakataren kungiyar direbobi rashin Jalingo Malam Yahaya Musa.
Muna kai masa bayani sai da daga cikin ta ce sukan sun fasa tafiya wai akwai sauran kudaden su ba su daira 500 da aka ba su su ba su tafi yola kuma ba su za su koma cikin gari akan cewa ba ba su kudi da aka yi musu taimako a masallaci ba a ce ai ba ga kudi ba ba ni na karba na meka musu suka karba suka ce su sun fasa tafiya.
Batun yau bane dai hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ke gargadin jama'a da ake kulawa da waɗanda ke damfara da sunan cewa su 'yan gudun hijira ne ko kuma kungiyoyin tallafawa 'yan gudun hijira inda ma hawa takardu ake rabawa ana karban kuɗaɗe daga hannun waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Alhaji Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar ta NEMA mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa.
Wanda wani ke rabawa wa'innan yawanci 'yan damfara ne da hali ai kokari a reporting din shi mai 'yan sanda. Eh, muna kokari mu ja kwanciyar hankali mutane wanda yake bukatan taimako gaskiya ya bi hanyoyi da yake zai samu inda wani ba zai cuce shi ba ba za mu so wani wanda yana bukatan taimako kuma maimakon ya samu karuwa sai ya samu raguwa ba shi yasa muke jan hankali wanda yake zama a cikin unguwa ya kokari ya kai kanshi ga mai unguwa saboda idan hukuma ta taso tana kokari ta samu ɗan hijirawa da suke zama cikin unguwanni turu mai su unguwanni ne so in sun sanar da kansu gurin masu unguwanni za su nuna mu mutane wayennan
kuma da menene dai akwai fa bukatar jama'a da suke taimakawa to amma ko fa ake sa ido kamar da jami'in hukuma ta neman ke cewa
in wani ya zo da niyan taimako ya samu hukumar nema to za mu yi kokari ne mu tura su zuwa wuraren masu unguwanni ko sarakuna su samu dama su inda wanda suke bukata wato ɗan hijira da suke zama cikin unguwanni kenan
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To Allah Ubangiji ya kauta a gaida Ibrahim masu sauraro ana tare ne da Sashi Hassan Murya Amurka birnin Washington DC hali yanzu ga Grace Abdu da shirin ta na bishara
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara yau shirin ya karbi bakuncin Pastor Simon Doli sakataren kungiyar hadin kan Krista a yankin Arewa wakili Manasira Adamu Elhikai ya zanta da shi bayan wani taron hadin kan kasa da wata kungiya da ta kunshi mabiya addinai daban-daban ta kira a birnin tarayya Abuja Pastor Doli ya bayyana bukatar ganin shugabannin addinai suna rayuwa da za ta zama abin koyi ga waɗanda suke jagoranta
kamar mun da muka karanta theology mun karanta kunnan maganan Allah in ka ga mutumin Allah zaka gane domin kuwa zaka ganshi mutum ne mai kankancin kai mutum ne mai so zaman lafiya mutum ne mai son dan uwan shi mutum ne wanda yake so ma wani ma ba neighbor din shi makautan shi mutum ne in ka ji kalmar maganan shi na alheri ne kalmar maganan shi na zaman lafiya ne ba za ka ji ina maganan da zai kawo tashin hankali ba ba za ka ji zai magana ya kawo wani maganan da zai kawo rudowa ba ba za ka taba ka ji maganan da zai kawo hayaniya ba to ka tabbata wannan mutumin Allah ne amma duk mutane ya ga suna ci suna bin Allah sai ya kawo magagano zai kawo tashin hankali wannan haka ya rude wannan ya ce kaza to irin suna nan da yawa sun bar ainin aikin da Allah ya sa su su yi ga mutane suna ta abubuwan da bai kamata a kasan nan ba ana kashi kisa ana wasu abubuwa aikin da ya kamata su yi kenan su rinjaye mutane daga mungayen abubuwa su dawo su yi aikin da ya kamata amma sai su dawo su bar wannan ainihin abin da Allah ya aike su sun sa maganan duniya da neman duniya duk mutum da ka gani mutumin Allah ne yana neman duniya ba mutumin Allah bane domin kuwa an ka ce kai mutumin Allah ne ba za ka hada duniya da aikin Allah ba dole ka neme daya ka bar daya in kana son duniya to ka bar aikin Allah man kana son aikin Allah to ka bar maganan duniya yan siyasa su yi siyasan su kai mutumin Allah kai pastor kai aikin pastocinka in kai malam ne ma kai malaminka amma in kuna hada irin abubuwan nan gabaki daya ba zai kama mana zaman lafiya a kasan nan ba
Pastor Simon Doli ita wannan sabuwar kungiya ta ku yaya za ta yi ta taimaka wajen yawo musamman ma yankin arewacin Najeriya din nan ya zama a kai matsayin da ba za a saki jin an yi wani rikici da suna addini ba
muna kan shirye-shirye daban-daban domin muna so bayan wannan kungiya akwai wani kungiya kuma muka kafa sabo yanzu nan ana ce da shi Interreligious Initiative for Peace wannan kungiyar muna so mu rinjaye duk addinai gabaki daya a kasan nan domin mu san tafiyan da zamu yi domin a samu zaman lafiya wani lokaci domin ba mu san addinin juna ba shi yake kawo damuwa waye ya kamata mu waye da kanmu domin kowa ya san addinin dan uwan shi domin rashin sani rashin ilimi yake kawo damuwa kamar ni yanzu nan ba zan ga musulmi in ce ina gaba da shi ba domin na san addini because ni ma ina kusa da musulmi na yi zama da su haka na yi girma a ciki muna shirin za mu wani babban conference da za mu kawo malamai manya-manya na kristoci arewa da na kristan da na musulmi za mu zauna gaba daya mu neman hanyar da zai kawo mana zaman lafiya na dandandan arewacin Najeriya domin ba abin da ya raba mu a kasan arewacin Najeriya ba maganar addini ba da muna tare muna zaman lafiya za yi sallah mu yi tare za yi kristimeti mu yi tare yan uwan mu wani suna musulmi wani suna sallah ka samu gida daya musulmi ne gida daya kristan ni kamar ni kani na uwa daya uba daya mai bi da ni musulmi ne san tashi yawan can doke makami zan kashe shi don yana wani addini ai bai cancanta ba ra'ayin shi ne so freedom of worship kowa ya bi abin da yake so yi a zuna lafiya kuma mu tolerating juna ba maganan zagi a ce wannan kafiri wannan arne to irin wannan abubuwan shi ka tashi hankali
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarin Pasadoli game da zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban yanzu a madadin Pastor Simon Doli sakataren kungiyar hadin kan Krista reshen arewacin Najeriya da kuma wakili Munasiru Adamu Elikaya da ya mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
To ma da lamar sauraro ga Ibrahim ne ya komo da takardun labaran duniya.
Kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta dau alhakin kai wani mummunan hari a wani otel a birnin Mogadishu a yau din nan Lahadi wanda yayi sanadin mutuwar mutane akalla 11 ciki har da mai otel din da wani komandan soji da wasu ƴan majalisar dokoki biyu da wani ɗan jarida. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kiran da a samu jituwa tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa a wurin gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa saboda zaman lafiya, wato marigayi Prime Minister Isra'ila Yitzhak Rabin. Obama ya yi ta jawabi ta kafar bidiyo ga dubban Isra'ila wanda ke bikin karrama Rabin jiya Asabar a birnin Tel Aviv. Ana ci gaba da kada ƙuri'a a zaɓukan 'yan majalisar dokoki a Turkiya wanda zai nuna ko jam'iyya mai mulki za ta ci gaba da zama mai rinjaye kamar yadda ta yi shekara da shekaru tana yi. Yau Lahadi, Rasha na makokin mutuwar matafiya 217 da ma'aikatan jirgin sama 7 a hadarin jirgin sama jiya Asabar a Sinai na ƙasar Masar.
To ma da lamarin sauraro da takardun labarun da muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai gobe da safe ƙarfe 6. Idan Allah ya nuna mana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen cikin sada filin nan na ciki da gaskiya wanda zai ji ta bakin wanda aka kama game da kashe matar abokinsa da kuma mahaifiyarsa kan wannan lamarin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba wanda muka gabatar muku da wannan shiri tare da wanda ya kula da ɗaki mana watsa shirye-shirye wato Caleb da ma injiniyan mu zanga-zanga Ibrahim Alfahamin ne ke cewar huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.